sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londania, ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zango FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, barka ku da haka. Sulaiman Mumuni Barma ne yake muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To, a cikin shirin za a yi cewa Najeriya ta bayyana bukatar dala biliyan guda domin ci gaba da aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da ake hasashen zai laƙume biliyan 2.8 na dala. A jamhuriyar Nijar, shugabannin addinin Kirista sun aike da sakon taya musulmi murna babbar sallah da ake ci gaba da shagulgulanta a yanzu haka a sassa daban-daban na duniya. Muna ɗauke da wasu rahotannin na daban da shirin na ƙasa ba kasawa ba, sannan mu ƙarƙare da sharhin jaridun Ghana. Amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Laraba, Jill Biden ta fara ziyarar ƙasa da ƙasa karon farko ita kaɗai a matsayin matar shugaban ƙasa don jagoranta tawagar 'yan wasannin Olympics zuwa Tokyo, inda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da COVID-19 sosai cikin watanni 6. Ta yada zango a jihar Alaska akan hanyarta ta zuwa Japan, kuma ana sa ran za ta je Hawaii kafin ta dawo Washington. Sakatariyar yada labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗa ranar Talata cewa shugaba Joe Biden da mai ɗakinsa dukansu suna ganin yana da mahimmanci wani a matakin ƙoli ya jagoranci tawagar, kuma Jill na fatan yin wannan doguwar tafiyar don ƙarfafa 'yan wasan na Amurka da za su fafata a wasu wasannin na Olympics a cikin mummunan yanayi. Yau Alhamis da rana ake sa ran matar shugaban za ta isa filin jiragen saman sojan Yokota da ke Tokyo, kuma za ta halarci wata liyafar cin abinci da Prime Minister Yoshihide Suga da matarsa Mariko Suga a fadar Akasaka. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ki amincewa da zaben wasu 'yan majalisa biyu daga jam'iyyar Republican a matsayin mambobin kwamitin binciken farmakin da aka kai akan gina majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu. Tana nuna cewa za su kawo cikas wajen gudanar da sahihin bincike. Pelosi ta sanar a jiya Laraba cewa game da sahihancin binciken da kuma hakikancewa kan gaskiyar da kuma damuwa game da kalamai da matakan da waɗannan mambobin suka ɗauka, dole ne in yi watsi da shawarar zaben 'yan majalisar wakilai Banks da Jordan a kwamitin. A jiyan kuma, shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya mai da martani ta janye dukkan mambobin kwamitin da aka zaba su biyar, ciki har da Jim Jordan da Jim Banks, abokan hulɗar tsohon shugaba Donald Trump na kusa da Pelosi ta ki amincewa da su. Aƙalla mutane 25 suka mutu a lardin Henan da ke China bayan wata mummunar ambaliya da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwashe kwanaki da yawa ana yi ya haddasa. Ƙwararru a fannin yanayi sun yi hasashen za a ci gaba da ruwan nan da kwanaki uku masu zuwa. Ruwan ya mamaye tituna a faɗin babban birnin Zhengzhou, abinda ya tilastawa masu ababen hawa tattakawa cikin ruwan mai yawan gaske da ya shafa motoci da yawa, wasu motocin kuma ya tafi da su. Haka kuma ambaliyar ta shafa hanyoyin jiragen ƙarƙashin ƙasa, inda matafiya suka nuna bidiyon a kafafen sada zumunta a lokacin da suke jira a kai musu ɗauki a cikin ruwan. Mutane 12 suka mutu, an kuma ceto wasu fiye da 500 bayan da ambaliyar ruwan ta shafa wata hanyar jirgi ta ƙarƙashin ƙasa, a cewar kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin ƙasar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi ake sa ran manyan jami'an diplomasiyya Amurka da na China za su gana a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya tsakanin Amurkar da China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa mataimakin sakataren ma'aikatar Wendy Sherman, babban jami'in diplomasiyya na biyu a Amurka, zai gana da ministan harkokin waje Wang Yi da wasu a birnin Tianjin da ke China a zaman bangaren wata ziyara zuwa nahiyar Asiya da ta hada da yada zango a Japan, Koriya ta Kudu, Mongolia da kuma Oman. Ganawar da Sherman zai yi da jami'an China na zuwa ne yayin da gwamnatin Biden ta zargi China da tunzuna kutsen yanar gizon manhajar wasiƙun Microsoft Exchange. Ranar Litinin, Amurka ta fara tuhumar wasu jami'an China akan zargin kokarin satar bayanan sirrin kasuwancin Amurka da fasaha da kuma bincike akan cututtuka. China dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen. Kiyasin da ke nuna yadda 'yan Taliban ke kwace yankuna cikin sauri a fadin Afghanistan ba ƙarya bane, a cewar manyan jami'an sojan Amurka da suka faɗi cewa watanni masu zuwa za su zama na gwajin shugabanci ga gwamnatin Afghanistan. General Mike Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan Amurka, ya faɗa a jiya Laraba cewa kimanin gundumomin Afghanistan 212, kusan rabin gundumomin ƙasar, na hanan 'yan Taliban a yanzu haka. Kuma dakaran Taliban na ci gaba da mamaye wajen manyan biranen larduna 17 cikin 34 na ƙasar. Abin da suke so su yi shine keɓe manyan wuraren da ke da jama'a da yawa, a cewar Miley a lokacin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron Pentagon. Ya ƙara da cewa abin da suke ƙoƙarin yi kenan a Kabul, kuma yanzu haka sun kwace yankuna da yawa. Wannan bayanin na zuwa ne watanni 2.5 bayan da Amurka da abokan hulɗarta suka fara janye sauran dakarunsu daga Afghanistan.
Bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. Najeriya na neman dala biliyan 1 don ci gaba da aiki akan bututun iskar gas da zai ci dala biliyan 2.8, amma masu bada rance na China suka kasa bayar da kuɗi. A baya ma an samu irin wannan takaddama akan batun hanyoyin sadarwa, har aka yi zargin Najeriya tana ƙoƙarin sayar da 'yancinta wa China. A wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Abuja, kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, Dr. Mai Nasara Kogo Umar, ya yi fashin baki akan matakan da ya kamata ƙasa ta ɗauka a lokacin da take neman ciyo bashi daga wata ƙasa. Ga yadda hirarsu ta kasance.
Idan muka ɗauki sashe na 1 da sashe na 2 da sashe na 14 na tsarin mulkin Najeriya, da sashe na 174 da na 130 da na 100 da na sashe na 15 sakin sashe na 1, Najeriya dunkulallen ƙasa ce wadda take da ƴanci, take da ƙarfi, kuma ta shiga rajejeniya da kowace ƙasa ko kuma kowace hukuma ta duniya. To shi wannan bashi da muka je zamu anso ƙasar China ita tana da sharuɗanta. Ita ce za ta ba mu bashi sai ta shanye sharuɗa cewa wannan bashi da zamu ɗauka bashi ne wanda zamu dangina wata madaba'a ko kuma wata na'ura da za ta bamu karfin na'urar sadarwa, wato ICT, wanda ta bamu a Najeriya. To shine ake neman su zo su yi wannan aiki din a madadin a matsayin wannan kuɗi da muke son baki. Sai suka ce idan zamu baku, to za ku jingince wannan ƴancin ku na ɗan ƙasa gefe guda akan ƴanci na shigar da shari'a, ƴanci na agurfanar da ku a shari'a. Shine aka ce ba wai an ce za a zo asarok a kama shugaban ƙasa ko kuma Najeriya za ta zama ƙasar bayi kashin China, ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine ƴanci na ya gurfanar da Najeriya a matsayin ƙasa, suka ce wato immunity na legal prosecution a gurfanar da ku, shine suka ce.
To dama suna da wannan, me yasa za a gurfanar da Najeriya idan kenan lokacin biyan bashin nan yayi Najeriya bata biya ba kenan?
Wato ya zama al'ada ne musamman kasashe masu tasowa ko kasashe marasa ƙarfi sai su rika cin bashi, su dora mu kansu doran bashi da yawa, sai daga basu je suna gurfana suna roƙo wai masu wayo wai a yafe musu bashi. Ya riga ya zama wayo ne irin wannan abun nan din. Saboda haka da an ce an sanya irin waɗannan sharuɗan sai su fara rawar jiki, suna jin tsoro. Saboda me suna jin tsoro? Kaga an rufe to an toshe kafar cewa a iya yafe musu kenan ta irin waɗannan sharuɗa. Kamar misali ana iya amfani da wannan, aka ce haka a iya kai Najeriya ƙara kotu. In an bada hukunci ana iya rike jirgin Najeriya na ruwa, ana iya rike wasu kadarorin Najeriya, ko kuma a iya cewa za a yi amfani da kudin asusun ajiyar mu na ƙasa, wato abin nan foreign reserve a bankin duniya, a ce za a iya amfani da wannan an shi wannan kuɗi namu domin a biya bashi. To irin waɗannan matakai shine suka ɗauka. Mataki ne wanda yake shari'a ta yarda da shi, ba mataki bane ba da zai sanya wai mu koma a matsayin ƙasar bayi ƙarƙashin China, a'a ba haka bane ba. Amma rigakafi ne suka kawo domin hanyar da za su riƙe wuyan mu, domin mu san cewa ba fa bashi ne na bills ba, bashi ne na ko mu biya shi ko kuma su yi amfani da waɗannan tanaje-tanaje na shari'a su san yadda za su anso kuɗin su idan lokaci ya yi.
To kuma yanzu Najeriya ta amince da wannan yarjejeniyar?
To amma idan ba mu tunanin za mu saba musu, me ye dalilin tsoro? ba wani abin tsoro bane ba in muka biya bashin nan kamar yadda suka ce shikenan mun ƙara ma ƙarfafa wani dangantaka wani tagomashin a ba mu bashi da yake wannan daga nan in mun ci gaba da zama da tawa masu fadi mu cika masu sa hannu a alƙawari mu aiwatar da wani alƙawarin lokaci zai kai wanda yake ma za a iya ba mu bashi ma ba tare da bin sharuɗa ba lokaci zai kai lokacin da za a rika bin mu ma da cewa ana so a ba mu bashi shi bashi wani abu ne wanda yake idan kai kokari ka gina mu kanka tagomashi na abun nan ƙwarjini da kuma dattako to za a rika amfani da wannan wani lokaci ma zai zo wanda yake ba ma za a amfani da wannan abun nan ba ban ga wani abun matsala ko ta da wuya ba in mun tabbatar muna da yakinin za mu biya amma je mu an so shikenan lokaci yayi mu biya su in lokaci yayi mun ka ba za mu iya biya ba akwai taga da aka buda wanda za mu iya zuwa mu sake shirye wata yarjejeniya a dan ƙara daga mana kafa mu samu mu biya ko kuma mu yi aji shiri da manja da manda ma'ana mu ba su ko man fetur ko ma'adanai ko wasu abubuwa duk muna iya yin wannan abun mu biya
Dr. Mai Nasara Kogo Umar kenan a zantawar su da Madina Dauda a Abuja. A yanda al'ummar musulmi ke ci gaba da bukukuwan babbar sallah a kasashe daban-daban, mabiya addinin Kirista a jamhuriyar Nijar sun aike da sakon taya murnar ganin wannan lokaci na sada zumunta a tsakanin jama'a. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwani.
Yayin da musulmi ke ci gaba da shagulgullan sallar laid al'ada ko sallar layya a jamhuriyar Nijar,
kristoci ne ke taya musulmin murnar ganin wannan lokacin kamar yadda ɗaya daga cikin mabiya addini na Kirista ya mini ƙarin bayani.
Ban Dambo Mafaki yana nan a garin Kwani tare da Eglise Formation, yana godiya saboda wannan bukukuwan sallah da aka yi, yana yi ma kuma ƴan uwa musulmi waɗanda suka gudanar da wannan sallah a wannan lokaci godiya da kuma ina roƙon Allah ya ci gaba da kasancewa tare da su don da yake muna da haɗin kai tare na gudanar da rayuwar mu tare da kuma abubuwan addinai tare don ka ina jin daɗin yadda muke yin duka waɗannan abubuwan tare Ubangiji Allah ya kasance tare da mu duka kuma duk waɗanda suka yi gudanar da sallah da abubuwan da suka bayar da sadakokin da suka yi Ubangiji Allah ya sa abubuwan da suka yi Ubangiji ya karba Allah kuma ya saka musu da alheri kuma dukkan shugabanni wadanda suka kawo gudunmawa a cikin wannan yanki domin ganin cewa an sami zaman lafiya an yi bukukuwan sallar nan lafiya Ubangiji Allah ya kasance tare da dukkan jama'a cikin koshin lafiya Ubangiji ya saka musu da alheri gaskiya mun yi farin ciki kwarai saboda bamu ji an sami wata damuwa ba
kasancewa a garin birnin Kwani akwai committee da ya hada mabambanta addinai na tuntubi Malam Mansur na Malam Abdurrahman Babba mataimakin shugaban kungiyar nan da ta hada mabambanta addinai na gundumar birnin Kwani ko ya suka ji da wannan taya murnar sallah da kristoci suka yi musu
lallai wannan abin haka ne yake dan nan akwai zama lafiya tsakanin mu da su kuma muna fatan Allah ya zauna da mu lafiya kuma kamar yadda suka yi muna barka muna fatan Allah shi mai ta muna yana ƙara hulɗar zumunci shi ai dama abin daga bata zumunci ma mutun shigo da kyaman dan uwashi wanda suke zauna wuri dai in ba kyama ai dole sai a zauna lafiya to mun nan ba mu da wani kyama tsakanin mu kowa ya san matsayin wani tsakanin mu shi yasa ba mu da wani kyama ya kawo zaman lafiya Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kare mu na kasan mu
su ko sauran malaman addini Islama ci gaba da fadakar da musulmi suke yi game da kabarin da ya kamata a ce an yi bayan sallolin farilla bayan sallar layya kamar yanda limanta sai alƙali ya yi mini karin bayani
kwanuka na horin wata an ce tashrik da lokacin a ce maka 10 ga wata 11-12 to ana son ƙarshen kowace sallah ta farilla ai kabbarbari kuma nan ba sai wanda yayi layya ba kowa ana son shi riƙayansu gurgudun san lokacin kwanukan ga 3 nace ma da ranar sallah wannan sahaki haƙini na 3
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashin Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar
Masu bin diddigin sha'anin tsaro na ci gaba da bayyana yadda suke kallon abin da ya faru a masallacin Idi na birnin Bamako kasar Mali a ranar Talatar da ta gabata bayan da wani mutum ya bidi dabawa shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Kanal Asimi Gwaita Wuka a cewar wani mazaunin kasar ta Mali Mustafa Abdullahi dake sharhi akan sha'anin tsaro wannan wata alama ce dake nunin yadda ta'addanci ya mamaye kasar ta Mali
Lallewan ga abu wanda ya faru a ƙasar Mali ya zamanto wani abu ne mai ban tsoro ya kamata kuma a ƙara tsaro ko ina wajen taruwa dan yau kaga in shi shugaban kasa an kama shi hari to wani dan kasa kowane ne kenan shi ana kama shi hari komai baya harawa amma kasa in kana jagoranci dama ya kamata ka shirya komai yana iya harawa ta adanci yana iya zawa ta hanyoyi da yawa abubuwa masu zawa za mu sanin a takaitaccen menene ya faru dan ana nan ana ta bincike na dai kenan na biyu kuma kaga muna cikin lokaci ne inda ɗan ƙasa kowanne yana neman canji yana neman canji kullun sai kaje ɗan ƙasa suna kalubalen da abin da gwamnati yake yi to na uku kuma wata kila da wani shaye-shaye da duka yake faruwa kaga duk shine yake sa wannan abin ko ko wasu sun gani a wata ƙasa ya faru sai su ce bari su ma su yi ya kamata ɗan ƙasan mali duka gaba daya gaskiya a yi sulhu a ji ta san ƙasan nan a kowa da kowa a gamu domin a ciyo guri guda domin nan da watan February a samu wannan zaɓe a yi shi kawai yadda dama shi gwamnatin riƙon ƙwarya ya ɗauki alƙawari. Babban abin shi ne ya kamata dai a yi adalci in ƙasa suna magana ya kamata a saurare su a samu a ciyo kan da ke faruwa a cikin Sahel wannan dai shi ne na farko wanda ya taɓa faruwa.
To bari mu sake komawa Najeriya. Gwamnatin kasar ta Najeriya ta jaddada kudirinta na yin aiki kafada da masu maganin gargajiya don ƙara inganta kiwon lafiya a kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mainakaina.
As a ministry, we wanted the practitioners to come as an umbrella association so that it will be easier for us to work with.
Kaddashin director mai kula da al'amuran magungunan gargajiya kenan a ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya, Mr. Tafin Stile, ke jaddada buƙatar ma'aikatar ga masu maganin gargajiya a ƙasar da su dunkule karkashin inuwa guda wanda bayan cika wasu sharuɗoɗi za a ba su takardun shaida, wato domin cewar ma'aikatar lafiyar ta san da zaman su. Gwamnatin Najeriya ta jaddada kudirinta na aiki kafada da masu magungunan gargajiya. A dalilin haka ne ma aka tura kudirin doka sukutum da guda a gaban majalisar ƙasa domin kirkiro da hukumar kula da masu magungunan gargajiya ta Najeriya, waɗanda kuma hukumar kula da magunguna da abinci ta ƙasa wato NAFDAC za ta ke samar musu da lamba kamar da yadda ake yi a wasu sauran ƙasashe. Dr. Ibrahim Dadanakowa shine shugaban kungiyar masu magungunan gargajiya ta Najeriya.
Muna cikin kungiya, wato kungiyar da ake kira National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners of NTMP. Yau ya kai ga wanda kasan da gari yake wayewa haka abubuwa yake karuwa. Yau ya kai ga muna so mu mai da magungunan mu akai na zamani, shine yau aka cecanza sunaye wato Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria. Shine yasa yau muka zo wa Federal Minister of Health kuma an ba kuma sako ga Honorable Minister kuma ya amince kuma ya rubuta mana akai ga Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria yau. Saboda duk wanda kuma in aka sake ga yana ci gaba da National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioner yau a Nigeria, to wannan ya riga zama 4G kenan, kamar an riga an tashi a wannan mun da zamani yanzu, mun da Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria. Dalili kenan yau muka zo kuma ministry sun rike mu anu biyu, kuma Honorable Minister ya bada goyon baya zai aiki domin a tabbatar da cewa an samu cingaba maganin gargajiya a Najeriya. Kamar yau mun samu cingaba da nasara aka ma da association mu yau masu maganin gargajiya a Najeriya, wato Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria. Yau muna godiya ga Allah. Saboda haka ina faɗa wannan magana a matsayin shugaba na masu maganin gargajiya na ƙasa ne, domin yanzu inda aka mai da shi Modern and Traditional Medicine Practitioner of Nigeria, kada kowa ya kasa kun kada wani ya tsaya a kasa a yaudare shi da wayannan kungiyan da an riga an tashi a wurin, domin daga na sai ga ana sambace gari suna babata tunda sun san an riga an bar wannan za su ta lalace hanyoyi. To yau an tashi a nan TMP an koma Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria, kuma da yaddawan ministan kiwon lafiya ne, saboda cingaba masu maganin gargajiya a Najeriya ne. Yau an tashi a National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioner. Yau ba a cikin wannan association an dawo, an changing of leadership, an dawo yau Modern Traditional Medicine Practitioner of Nigeria a Najeriya ngayo.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri da wannan mataki na gwamnatin Najeriya zai yi domin ƙara samar da rawar da za su taka ga masu maganin gargajiya a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Malam Hassan, kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma sai shirin
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke ban kwana da Abdul Zubairu mai gyaran akwatunan television da na'urorin zamani a Damagaram. A ƙarshen hirarsa da Tamar Abari, Malam Abdu ya bayyana shirin faɗaɗa shagonsa domin horar da matasa wannan sana'a. Saboda haka ya buƙaci gwamnatin Nijar ta ƙara ƙoƙari akan wanda ya ce tana yi a can baya domin baiwa nakasassu damar ba da gudunmuwa a zamantakewar al'umma. Dagewar da mahaifinsa ya yi wajen ganin ya fahimtar da shi rashin dacewar a rungumi bara a matsayin wata madogara wani abu ne da bakon shirin ya ce ya taimaka masa wajen neman na kansa sabanin yadda abin yake a wajen wasu iyaye.
Allah ya jikan mahaifina baba. Wallahi baba Zubairu ya ban gudunmuwa kamar mi akan kan yarda in yi bara. Ba dan kasawa ko dan wani dama wanda Allah ya halitta haka, akwai wanda tausayin ka zai ji kana ta iya ma ya dauki abu ya baka. Sai kamar a da Allah Ubangiji abin da ya ma Allah ya mi taimakon da ya ma Allah ya ma ya mi wanda ya wani. To akwai kuma wanda zaka je ma kamar sayan kani ma zaka sai kaga an daga ma hannu wannan abin ya karya min zuciya wallahi. A ce ka zo bara. Ni ko wallahi ban taɓa zuwa bara ba. Ban taɓa zuwa neman bara ba. Kuma su ma yan uwana ina musu addu'ai. Allah Ubangiji ya sa su gane da harakar bara koma baya ce. Kaskanta kai ne gaskiya. Kaskanta kai ne. Ba lalle ba ne saboda shi duk abin da kaga Allah yi to akwai mahuta a abu. Ba alfari ba matata yanzu aka kunganta a yi gata nan tana taimaka min mai kawace na arma. Kuma daidai gwargwado muna taimaka ma junan mu ni da ita. Muna zaman lahiya da ita. Mata dibi na a nakasheshe. Wallahi muna taimaka ma junan mu sosai a kan rayuwa. Lalle da yake Allah daman shi ne gafurin rahim shi ne mai yin komi. Lalle a lokacin da na sa ni a armi gurgwa na sun arma irina. Dan saboda irin zolaya ta mutane. Tunda a yanzu haka akwai wanda an tawuta biki suna mata. Mata gurgu, mata gurgu. Ni kwatanta mata duka da mu da su duka ɗaya ne. Tunda ba lahi ba ne kama Allah ya yi ka haka nan. Tana wa wannan abin da ya mani ma shi ne alherin a gare ka.
Wani aiki da kake ka samu kama wani proje ko wata kungiya mai zaman kanta irin da suke taimakawa zaka su?
Eh gaskiya zan su saboda gaskiya ina da karamin gari sosai kuma ni kaina ina so ce ni yau ina koya ma wasu irin abin da na sani a cikin kaina a cikin kwallata. Ina so in inganta kamar shagona mai shi ko da yara ne zan zuwa wanda dai da yanzu ma ina da yara kamar guda biyu wanda zai miki aiki da su suna taimaka min ina taimaka musu. Tunda yanzu an dauko tele za a dora table su suke dora mu. An na yi da gyara zan kiraye su in ce ku sauke wannan ida ta. Suna taimaka min ina taimaka musu tunda ina gulgula musu abinda koda na gusa daga shagon suna iya yin shi. gaskiya sosai muna so gwamnati ta kama mana ta taimaka mana gaskiya an samu taimako muna so saboda yanzu aka kan taimakon da gwamnati take kaman patanta da take yaye mu na kingani ko likita muka ji halu ana dan tausayawa ana dan rige mu wani kaso tsakani ga Allah kaman gwamnati tana taimaka gaskiya daidai gwalgwato gaskiya ɗan uwana na kasassu ina kira gare su kasiyar da mutuwa zuciya ta shiga zuciyarsu su ringa bara muna kwatanta musu bara ba abin yi bace ka tashi da yama ta kwalluwa da Allah ya ma a komi an ka gwada Allah zai taimake ka su nemi sana'a kuma muna kira da gwamnati akan taimakon da take ta ƙara
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakilin sashen Hausa a Adamu Garam Tamar Abare da bakon mu Abdu Zubairu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima Wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Babban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, da muso mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine mun yi saki a kufa ado ne ya koka dangane da karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Jaridar ta ce shugaban Nanadu Danko Akufo Addo ya bayyanar da damuwansa dangane da irin karuwar wadanda ke kamuwa da cutar COVID-19 a baya-bayan nan yana mai fada cewa kasan nan ba za ta iya jurewa yadda cutar ta bige ta a can baya ba da yake magana a wurin bukin babban sallah wato Eid al-Adha nan Accra ranar Talata 20 ga watan Yuli shugaban ya bayyana cewar karuwar wadanda suka kamu da cutar dai alama ne cewar kasar ta yi sakewar yaƙi da take da cutar irin ƙarin da aka samu na adadin waɗanda suka kamu da cutar dai abin damuwa ne gare ni da kuma duk al'umman Ghana sai jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito wannan labarin kaji 10,291 ne sun ka mutu da waɗanda kuma aka kashe a cikin jihohi guda uku game da cutar murar tsuntsaye wato bed flu jaridar tace jimlar kaji 10,291 ne ya zuwa yanzu suka mutu ko kuma dai aka halaka su cikin jihohi uku saboda barkewar cutar nan ta murar tsuntsaye da aka fi sani da suna bed flu a wasu bangarori na kasar kajin guda 5,791 ne suka mutu sa'annan aka halaka 524 ta umurnin likitocin dabbobi wadda ya faru a cikin gonaki guda 7 a babban jihar Accra, jihar Tsakiya da kuma jihar Volta. Sai kuma jaridar The Herald ta ruwaito wannan labarin zancen sayan maganin wato cutar COVID-19 da ake cewa Sputnik V na yi shi ne cikin kosawa, in ji ministar kiwon lafiya. Jaridar ta ce ministar kiwon lafiya Kwaku Ejiman Menu ya amince cewar ya gudanar da sayan maganin na Sputnik V vaccine na kuɗi $64.6 million ne daga ƙasar Russia saboda ya kosa da jira. Ya faɗa wa kwamitin da majalisar dokoki ta azawa nauyin binciken badaƙalar da ke tattare da wannan sayar magani na Sputnik V da irin yarjejeniyar da ke tattare da shi wadda kuma ya jawo damuwa da rashin inda aka dusa. Ya ce ya zama masa alatilarsa ko kuma cikin kosawa ne ya yi firis da majalisar dokoki wurin samun amincewarsa kamar yadda doka mai lamba 185 na kundin tsarin mulkin kasar nan ta umurta. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yawa, to da sharhin jaridun na Ghana muke cike shirin na wannan lokaci sai da la'asar wata tawagar abaka aiki daga birnin Washington za ta zo da wani sabon shirin wato karfe 4 na marece a Najeriya da Niger 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, Allah ba mu alheri.